الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a wato 10 ga watan muharram wata na farko a musulunci cikin watanni guda 12 kamar yadda Allah ya ba mu labari a cikin Al-Qur'ani inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahara wato wannan Muharram shine wata na farko na musulunci yau muna 10 gare shi muna fatan ko in ce 11 gare shi amma anan cikin ƙasa su 10 ne amma dai lissafi mafi rinjaye yau 11 ga watan wato Muharram a lissafin da mu muka yi wayansu kuma suna akan 10 to Allah subhanahu wa ta'ala dai ya datar da mu akan daidai da masu cewa 10 ne ko 11 ne Allah ya karbi ibadun da aka gabatar a wannan wata sannan kuma wato bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1448 mun gama da 47 yanzu mun shigo da 48 muna fata abinda aka gabatar kyawawa a waccan shekara da ta gabata Allah ya karba wanda suke munana kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafe mana su ya ba mu ikon aikata daidai a wannan sabuwar shekara da muka shigo ta musulunci a wanda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya ba dan komai ba sai dan ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallaci ne na cikin kan na jandarmeri a unguwar Tala babban birnin Yamai Jamhuriyar Nijar kuma idan ban manta ba ko ba a mantar da ni ba wannan shine darasin mu na 66 ko 66 a cikin suratul baqara kuma wannan shine darasi na 64 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi ya kare mu da kwada cikin abin da yake kuskure ne wato ya tsare mu muna fatan Allah ya mana jagora Allah ramma a wancan lokaci da muka tsaye da karatu idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 231 to yau zamu tashi kanta insha Allah zamu tashi akan wannan aya ta 231 domin alaƙar su da ayoyin da suke tare da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza tallaqtumun nisa
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim wa idza tallaqtumun nisaa afabalaghna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruufin aw sarrihuhunna bima'ruuf ولا
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yin magana da mu'minai, wato masu imani, dangane da mu'amalantar su da matayensu ko zamantakewar su tsakanin su da iyalansu. Yace wa idza tallaqtumun nisa, idan kuka saki matayenku, wato fa balagna ajalahunna, sai wato kwanakin iddar su yayi dab da su kare. Kuma mene idan kun saki mataye, wato sai kwanakin iddar su yayi dab da zai kare, yayi kusa da ya kare, kun gane ko? To fa amsikuhunna bi ma'ruf, ku riki matayen nan tare da kyautatawa in kuna so ku maida su. Kamar yadda muka gabatar, idan mutum ya saki matarsa, wato lokacin iddar ta bai kare ba, in dai a saki ɗaya ne ko biyu ne, kun gane ko? Bai kai uku ba, yana da iko ya ce ya dawo da matarsa, kun gane ko? To idan wannan sakin ya faru, idan kuka saki mataye, fa balagna ajalahunna, sai iddar su ta yi dab da ta kare, ta kusa ta kare, fa amsikuhunna, idan kun yi niyyar dawo da su, to fa amsikuhunna, ku rike su wato bi ma'rufin, da kyautatawa. Kyautatawa wanda yake a shari'a an yadda da shi, idan ba tare da cutar da su ba, ba don kun dawo da su ba ne ba, don ku ƙara cutar da su, ku hana su su tafi su je su idda su ta ƙare su samu mazajen da ke son su su je su aure su. In dai da wannan nufi ne, to kada ma ku rike su, kada ku ce kun dawo da su. Amma in dalil manufa ce mai kyau, kyautatawa ce, to fa amsikuhunna, ku rike su wato bil ma'rufin, ta hanyar kyautatawa a shari'a, kun gane ko? Aw sarrihuhunna bi ma'ruf, ko kuma ku kale su idda ta kare, ku rabu da su, kun gane ko? Ai shi ne sarrihuhunna, ai tarkuhunna, kenan utrikuhunna, ku bar su, kenan idda ta kare, yanzu babu igiya aure, sai dai in za ku sabon aure, kenan kaga anan, sai dai wanda Allah kun zama manema, da kai da wanda bai taba auranta ba, duk daya kowa zai fito ya sanya sa, wato ya sanya neman sa, wanda Allah ya ba wa dacewa, wato sai ya dace ya aure ta, shine to wala tumsikuhunna dirara, Allah ya ce kada ku rike su don ku cutar da su, kenan kada ku rike su don cutarwa, bi ta'tadu, don ku ketare iyaka wato akan su, ta hanyar hana musu su ji dadin wato samun mazaje wanda za su rike su da mu'amala wacce take mai kyau. Allah ya ce to kada ku yi haka, domin yin hakan ƙetare iyaka ne, yin hakan ta'addanci ne, yin hakan zalunci ne. Wa man yaf'al zalika, duk ko wanda ya aikata hakan, kun gane ko? Faqad zalama nafsa, hakika ya zalunci kansa, yana ganin kamar ya zalunci ita mace, to ba ita ya zalunta ba, domin uquba ta zalunci kan wa zai koma? Kansa zai koma, Allah zai mata sakayya, ko ba haka ba? Tun a duniya ma Allah sai ya jarrabi duk wanda ya zalunci mace wato a alaka ta zamantakewa har aka rabu, to wanda duk ya zalunci sai wannan zaluncin ya koma masa. Shi yasa ba a so a zauna zaman zalunci, a zauna zaman gaskiya, ko dai a zauna zaman gaskiya ko a rabu cikin lalama, haka ake so, kun gane ko? To shi yasa duk wanda ya yi zalunci, to faqad zalama nafsa, hakika ya zalunci kansa kenan, duk wanda ya ketare iyaka dangane da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya iginda ya masa, ya tsa ya wuce gona da iri, ya aikata abinda ba shi ne ba, to faqad zalama nafsa, hakika ya zalunci kansa. Allah ya ce wala tattakhidhu ayatil lahi huzwa, kada ku riki ayoyin Allah izi, kenan yana daga cikin saba ma umarnin Allah da saba ma dokokin Allah, kamar izgili ne da ayoyin Allah. Daman akwai abinda malamai suke ce ma lisanil hal da lisanil maqal, wani ba zai ce ya dauki aya ya yi mata izgili ba kai, ko ya zagi aya, ko ya ce ba zai aiki da ita ba da bakinsa, amma aikinsa sai ya nuna haka. To kaga wanda bi bai musama Allah da bakinsa ba, amma aikinsa sai ya nuna saban Allah, to kamar ya riƙe ayoyin Allah izgili. Shi yasa Allah ya ce to kada ku riƙe ayoyin Allah izgiri Allah ya mana tsari da rukan ayoyin Allah izgiri Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan ku ni'imomin Allah akan mu ba za mu iya tuna su gaba ki daya ba sai dai mu tuna abin da za mu iya gane ku babban ni'ima wacce babu kamar ta shine da Allah ya yoka mutum ya yoka musulmi Allah ya yoka musulmi babu ni'ima wacce ta kai ta musulunci ita ce ni'ima ta farko duk wata ni'ima da za ta biyo baya to za ta zo to baya ta musulunci ce domin idan Allah ya baka komai amma baka zama musulmi ba to me yi amfani wannan to ni'ima ta farko ita ce ni'imar musulunci wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da yayi a gare ku akwai ni'ima bayan ta musulunci akwai ta lafiya akwai ta kokarin bautawa Allah yadda Allah yake so akwai ni'ima ta dukiya akwai ni'ima ta ƴaƴa akwai ni'ima ta lafiya duka ku gode ma Allah subhanahu wataala akan su ba za ka taba iya kiyaye ni'imar da Allah ya maka ba kuma ba za ka kuma kowace ni'ima da Allah ya maka so ake ka gode ma ka godiya akan wannan ni'ima idan Allah ya sa ka zama musulmi ya yi ka musulmi to babban godiyar da za ka shine ka dage wajen koyon wannan musulunci ka dage wajen koyon wannan addinin dan ka iya shi ka bautata ma Allah kamar yadda Allah yake so idan Allah ya maka ni'ima ta lafiya so ake kai kokari ka jajirce wajen bautata ma Allah da kyautata wannan lafiyar ta ka sarrafa ta cikin abin da Allah yake so kada ka aikata abin da Allah baya so da karfin da Allah ya baka da lafiyar da Allah ya baka idan Allah ya baka ni'ima wato ta wajen zama to ka gode ma Allah wannan zan wajen zaman ka kasance ka raya shi da ibada idan Allah ya baka ni'ima ta abinci ya kasance in ka ci ka samu karfin yin ibada ba ka samu karfin yin aikata barna da shedanci ba haka nan zaka yi kai idan Allah ya baka ni'ima ta ƴaƴa kai kokari ka gode ma Allah ta hanyar yi musu tarbiya islamiyya tarbiya ta musulunci ta hanyar sa su duk abin da zaka koya musu zamto ya dace da koyarwar addinin musulunci sa su makaranta su iya addini wannan ita ce godiya Allah akan ƴaƴa idan Allah ya baka dukiya ka gode ma Allah ta hanyar fitar da haƙin Allah a kanta ta hanyar fidda zakka ko taimakawa waɗanda ya dace a taimaka wannan shine godiyar ba wai kawai ka faɗa a baka ba alhamdulillah ka goge bakinka a'a a godiya ga Allah da aiki ashukuru ala ni'matillah ala ni'matillah godiya akan ni'mar Allah shine yin aiki da gabbai kun gane ko to duk in ka duba ni'ima ni'ima da Allah subhanahu wataala da Allah ya baka ni'imar gani kana ganin alkhairi inda zaka kalli qur'ani ka duba ka karanta wannan ita ce godiyar ido da Allah ya baka da ba za ka kalli komai ba sai alkhairi Allah ya baka kunne kana iya ka ji wani fa bai da idan bai da kunne kana iya ka to saurari gaskiya saurari qur'ani saurari sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya baka baki na magana to faɗi alkhairi ko kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allah ya baka ni'imar kafa to ku yi kokari ka je gurin da ake alkhairi domin wayannan gabban da kuka ji ina ta lissafo muku a ranar alkiyama su ne za su shaida akan bawa ba za su boye ma Allah ba in kai kayi kokarin ka boye sai baki ya fito ya faɗi gaskiya sai kafa ta ce ga inda na je sai ido ya ce ga abin da na kalla sai kunne ya ce ga abin da na saurara sai baki ya ce ga abin da na ci na haram ne ko na halal ku yi kokari ka gode ma Allah da ni'imomin Allah duk ni'imar da ka gane Allah ya maka ku yi kokari ka yi godiya ta hanyar yi wa Allah bauta da wannan gaba daga cikin gabbai da Allah subhanahu wataala ya maka shi yasa Allah yake tunatar da mu wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku wacce ya muku wa ma anzala alaikum da kuma abin da ya saukar a gare ku من الكتاب من الكتاب شنع القرآن والحكمة دا كما سنة منذ صلى الله عليه وسلم بيانا دا منذ الله زي أكام قرآن شنع حكمة ونغاني يقول قولية كو فعلية كو تقريبية ونن بيانا ياكسا شيء دا بكا ييشي كو كو أعيكا تيشي كو كو ونن يتبتا دا شيء أكي شنع فسر الحكمة شنع سنة
kamar yadda malaman hadisi suke yin bayani akan kuma malaman suka ce duk inda al-hikma ta zo da al-kitab yazo muqaran bi wal-hikma a cikin al-Qur'ani to al-hikman nan tana daukar wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana annabi ko kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da aka aikata annabi bai hana a ci gaba da aikata wannan abu ba mun gane ko shi yasa kuma Qur'ani ba zai yi ba a koyo shi a iya shi ba a fahimce shi dole sai da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kace ba za ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'anin sai ka rikici akwai kalmomi da za su zo jumloli a cikin Qur'ani iri daya in baka bi hadisi ya fassara maka ba to fassara gatari zaka zaka rasa ya ayoyin suke mun gane ko can Allah ya ce kaza gashi a can gaba kuma cikin sura daya Allah ya ce kaza kuma duk abu daya ne in baka bi yadda hadisan manzo Allah sawarwa na masalan ba zaka iya tafsirin ayoyin ba mun gane ko suna nan da yawa kamar waɗannan masail da muke karantawa ba Allah yayi bayanin su ko to wasu kuma sai an koma hadisi zaka ji wato bayanan su yadda za su fito maka ka ƙara gane su Allah ya ce wal hikmatu ya'idukum bih wato wanda Allah yake muku wa'azi ko kuma yake yin wa'azi da shi yake wa'azi da alquran yake wa'azi da hikima mun gane ko wanda ake muku wa'azi da shi wato wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma ya'idukum bih da abinda aka saukar wato akan ku na littafi da hikma wanda ake wa'azi da shi kaga Allah ya nuna ana wa'azi da sunna ta manzon Allah ana wa'azi da alqur'ani kun ba ko ba haka ba eh to duka waɗannan ni'imomi su kan saukar muku da alqur'ani da ake babban ni'ima ce babu wata al'umma da ta samu wannan matsayi yana daga cikin fifikon da wannan al'ummar ta samu saboda an saukar mata da alqur'ani yana daga cikin fifikon da wannan al'ummar ta samu saboda an aika mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duka ni'imomi ne wanda ya kamata mutuna su mu gode ma Allah subhanahu wataala inda Allah ya ga dama da ya hauka halitta sai yau ka cikin dabbobi da yau ka cikin dan adam ba da yau ka cikin mutanen ya ga dama sai yau ka cikin kafirai wanda ba su imani da Allah ba kaga duka kaga sai ka dinga tuna wannan ni'imomin kana gode ma Allah subhanahu wataala wattaqullah to ku ji tsoron Allah wa'lamu kusani anna Allah bi kulli shay'in alim cewa lalle Allah wato masani ne a bisa dukkan komai ya san duk abin da kuke aikata a fili kuka aikata koko a boye kuka aikata ba abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala to dan haka ka ji tsoron Allah a duk inda kake fattaqullaha haythama kun ka ji tsoron Allah a duk inda kake ka zama muhsin yadda ba za ka iya aikata barna a gaban mutane ba to in ka zama kai kadai to ba za ka taka doka Allah ba in ka bar garinku ba za ka yi ba inda ba a san ka ba saboda ne ka san Allah yana ganin ka fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan kai baka ganin Allah Allah yana ganin ka to wannan shine kaiwa matuƙa kololuwa wajen imani ka mu'amalanci ubangijinka a boye da fili a inda ba wanda yake ganin ka sai shi ngane ko ba za ka yi mai sabo ba to Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon jin tsoron sa wato haqqa tuqati kamar yadda wasu ayoyi suka bayani wato ya ayyuhallazina amantu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah haqiqanin jin tsoron Allah ko ba haka ba a wata aya kuma Allah ya ce fattaqullaha mustaqat wasu malaman tafsiri suka ce wannan ayar ita take fassara wannan ayar ka ji tsoron Allah gurgurdan iyawarka kun gane ko to Allah yayi kira gurare daban-daban a ji tsoron Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وتعالى تشوف أحزاب يتشي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويقوم إبداع أتنا مكة ببلما ديشين سورا الله إذا متين يدي سورا الله يا قم سامنكم ومن يتق الله yaj'allahu makhraja, duk wanda yaji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita. Kun gane ko? A wata aya Allah ce ja'allakum furqanan, Allah zai ba ku mafita, zai sanya muku wato sa'ada da duk wani abu da yake damun ku ya yi muku shi. Kun gane ko? Haka nan wata aya Allah ya ce ومن يتق الله يجعل يوا duk wanda yaji tsoron Allah, Allah zai kankare masa zunubansa. Mun gane ko? Yukaffiru anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra, kuma Allah zai girmama ladansa. To kage tsoron Allah alheri, duk wanda yaji tsoron Allah, kuma tsoron Allah masu wato aljanna an yi ta dan masu tsoron Allah. Ko ba haka bane Allah ramma? Allah ya ce wasadiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin adha as-samawati adha ka abd as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, anta da dita ne dan masu tsoron Allah. To kaga ana bukatar bayi su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya samu daga cikin masu tsoron sa. Allah ka tashe mu cikin waɗanda suke al-muttaqin al-muttaqun, masu tsoron ka. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
نعم. الله سبحانه وتعالى ce wa idza tallaqtum an-nisa, ai yanzu dai ana magana akan mu'minai masu bin umarnin Allah, waɗanda suke sun yadda da Allah. Kun gane ko? Domin su ne wannan bayanin zai musu amfani. Kun gane ko? Allah ce wa idza tallaqtum an-nisa, idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna, sai iddasu ta kai lokacin karewa. Kun gane ko? Kaga a cikin aya ta farko da muka kanta an ce fa balagana ajalahunna, ban fassara ta da cewa idda ta kare ba. A yanzu kuma muka fassara ta fa balagana ajalahunna, sai idda su ta kare. Yanzu dan Allah inda kala kato muke yi, inda Qur'ani zalla muke gani wannan fassara, tunda me bambancin fa balagana ajalahunna aya ta farko da kuma fa balagana ajalahunna aya ta biyu? Kaga dole sai mun bi malaman tafsiri. Kaga a aya ta farko suka ce fa balagana ajalahunna, ay qaraba inqida'a iddatuhunna, yi lokacin iddasu ya kai kusa da ya kare. Ko ba haka ba? Amma anan wa idza tallaqtumun nisa, idan kuka saki mata fa balagana ajalahunna, kaga anan ba a ce sai ya kusa, fa balagana ajalahunna sai iddasu ta kare. Kun gane ko? Domin ya zaka gane sai iddasu ta kare? Sai Allah ya ce fala ta'biluhunna, kada ku hana su. Ana magana ne nan da waliyai na matan aure. Kun gane ko? Za mu zo mu kawo sababin nuzul sai ku ƙara gane ayar. Allah ya ce to fala ta'biluhunna khitabun lil awliya, ana magana ne da waliyai waɗanda suka ɗaura wa ƴaƴa mata aure, kamar ubanta ko kan ubanta ko kuma wani wanda ko wani dai wanda yake waliyinta wanda shi ne ya bada ta. Kun gane ko? To idan aka saki mace sai iddarta ta kare ga mijin nan da ya sake ta, kada ya zo cewa ya zo ya dawo ya ce ya zo a sake ɗaura aure yana son ta, ka ce a me yasa ka sake ta kuma ka ki dawo da ita har sai da iddarta ta kare, ba zan baka ba. To kada ku yi nan. Fala ta'diluhunna, wannan aya ta sauka ne saboda wani sahabi da ake cewa Ma'il bin Yasar. Za mu zo mu karanto kissarsa, domin shi ne ya aura wa wani aure wato daga cikin sahabbai, shi kuma yadda ya saki matar ya yi jinkiri har ta gama idda, bai dawo da ita ba. Daga baya kuma sai ya ji yana son ta, yana so ya ƙara aurenta, shi ne sai ya hana shi ya aure ta. shine Allah subhanahu wataala ya ce to fala ta'biruhunna, kada ku hana su, wato su koma, ko kuma kada ku hana wa su wa'annan mazaje da suka dawo suna so an yanki hina azwajuhunna su auri matan su, mun gane ko wa'anda suka saki kenan, fala ta'biruhunna an yanki hina azwajuhunna, kada ku hana su auren matan su wa'anda da sun taba zama da su a matsayin mata, yanzu dan sun sake su dan idda ta kare, kada ku ce ba za ku bar su saki auren su ba. Allah subhanahu wataala yace idza taradu bainahum, mun gane ko idan suka samu yarjejeniya a tsakanin su, mun gane ko da an yi saki an raba har an kwana biyu, zaka samu wani ma sun shekara biyar an yi abin da ya ci, amma kowanne daga cikin su yayin tunanin cewa babu mafita gare shi sai ga wannan abokin zama, duk inda mata je ta ce to duk inda naje ma ba lalle ya zama ba, wannan dai da na saba da shi, wata kilma akwai yaya waran koma gidan yayana, shi ma ya tunani ya ce ka yanzu yaran nan je aure wata ba lalle ta zauna da su ta yi musu adalci ba, kaga sai kawo kowanne ne sai su dawo su lallaba su rufa ma juna asiri su yi shawara idza taradu bainahum, idan suka yarda a tsakanin su kenan, kun gane ko to idan suka samu wannan yarda a tsakanin su bi ma'ruf bil ma'ruf, wato ta hanyar kyautatawa wanda a shari'a ya zama a kyautata ba dan haɗin wani abu wanda yake shari'a bata yarda da shi ba, ba dan su ce za su dawo su wani aure na mutu'a ba, kaga shari'a bata yarda da shi ba, ba dan su ce a'a su yi aure dan su wato ba ta hanyar da Allah ya yarda da shi, a'a idza taradu bainahum bil ma'ruf, idan suka sami yarda a tsakanin su da juna ta hanyar kyautatawa to babu laifi ku bar su, kada ku hana su su zo su sake su haɗu da juna su tsaida wato sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce zalika yu'azu bi, wannan abu da aka yi muku bayani, aka yi muku bayani dalla dalla da shi, to yu'azu bihi ana yin wa'azi ne da shi, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, ga wanda ya kasance daga cikin ku yana yin imani da Allah da ranar lahira, kenan wanda baya yin imani da Allah da lahira da ranar lahira zai da amfani wa'azin da Allah yake masa, domin mai imani shine wanda yake amfanuwa da wa'azi, wanda bai da imani baya amfanuwa da wa'azi, shi yasa Allah ya ce zalika yu'azu bihi, wannan wa'azi da ake ko wannan maganganu da hukuncin kunce da dokoki da ake tai muku bayanin sa, to yi azubihi ana yin wa'azi da shi ne, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, ga wanda ya kasance yana yin imani da Allah daga cikin ku da kuma ranar lahira, ga wanda ya kasance yana yin imani a cikin ku da Allah da ranar lahira, kenan wanda baya yin imani da Allah da ranar lahira a cikin ku wannan wa'azi ba zai mishi amfani ba, wannan dokoki da ake aza masa ba zai bi shi ba, ba za su amfane shi ba, kun gane ko, kenan Allah yana nuna mu'minai wa'azi yake wa amfani, shi yasa za ku ga akwai ayar da Allah yake cewa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min mu'minin, ko dhikra me dhikra wa'azi, ku yi wa'azi ku tunatar ku ja hankali, domin wa'azi da tunatarwa wa yake wa amfani, mu'mine yake ma amfani, kenan wanda ba mu'mini ba ko an faɗa ya shiga ta nan ya fita ta nan, kamar yadda kafirai suke sami'na wa asaina, ba ya musu amfani, kun gane ko, jin da za su yi na wa'azi kamar yadda Allah ya musanta mana munafikai idan ana karanta alqur'ani sai su ji ta kamar tsawa daga sama, sai ku ji kamar rugu-rugu-rugu ɗin nan da yake saukowa lokacin da hadari ya taso, haka suke jin Qur'ani yana razana su yana dukan zuciyarsu, kun gane ko, sannan idan Qur'ani maimakon ya zamto musu haske abin ganin gabansu sai zamto musu kamar walƙiya, walƙiya kaga haske take haskaka ko ba haka ba, to idan su a gurinsu kamar wani haske ne da zai zo suna cikin duhu sai hasken ya hasko sai ya ƙara tafiya sai ta fita ganin su, kun gane ko, maimakon su gani sai ya ƙara makantar da su, to haka wanda yake duk mumini abin alkhairi yana ƙara taimaka masa ne, amma duk munafiki da kafiri alheri sharri yake zama masa, Allah ya tsare mu. to shine Allah subhanahu wataala ce zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, wannan wato ana yin wa'azi da shi ne ga wanda ya kasance daga cikin ku yayi imani ko yana yin imani da Allah da ranar lahira. Allah ya ce zalikum azka lakum wa athhar, wannan wato bayyanewa da fanfancewa da ake da barin hana mata su ƙara su wato mazajen su na da su aure su ku bar wannan hanawar. To zalikum azka lakum, wannan shine yafi zama tsarki gare ku, wa aqhar kuma yafi dacewa gare ku. Da azka da athhar duka yana nufin tsarki. To amma an kazo suka ce zalikum azka lakum, wannan zalikum azka, wannan shine yafi zamtowa mafi tsarki, kun gane ko, ko kuma mai tsarki wato gare ku. Wa aqhar kuma shine yafi zama mafi dacewa, tunda azka yana nufin tsarki, wa afhar yana nufin tsarki, wannan shine mafi tsarki gare ku, kuma mafi tsarki gare ku, kaga sai ka zamto baka samu canji ba. Amma zalikum azka lakum, wannan shine yafi tsarki a gare ku, wa afhar kuma yafi dacewa a gare ku, kun gane ku. Sai ka fassara shi haka kenan, wallahu ya'lam, Allah shine mafi wato ya sani, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah shine wanda ya sani ku ba ku sani ba, wato shine ya san abin da yafi zama maslaha a cikin zamantakewa ku da mu'amalar ku. Ku ba ku san abin da yafi zama maslaha a gare ku da zamantakewa ku ba, domin me, idan ka hana mace auren mijinta da ya dawo yana so ya aure ta da niyyar cewa ai ya taba aurenta ya sake ta, kuma ya da yana da niyyar ya dawo da ita, ai kafin iddarta ta kare ya dawo da ita ba sai an yi sabon aure ba ko sabon sadaki, in ka ce wannan shine hujjarka ka hana auren, to zaka iya hana su saba ma Allah tsakanin su? Kai ilimin ka karami ne, za a iya ayran da bu mara kyau a ji ai ta badala baka sani ba, amma shi Allah ya sani, shine wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ya san abin da yake wato zama maslaha tsakanin wayannan bayi, tsakanin wannan tsohon miji da tsohuwar matarsa, wa antum la ta'lamun, ku ko ba ku sani ba, kenan ku bar su su yi aure su koma, shine yafi, kun gane ko. Kamar yadda muka ce hadisi ya tabbata, Imam Bukhari ya rawaito shi, haka nan Imam Tirmidhi, Ibn Majah duka sun rawaito wannan hadisi, wanda hadathna Yunus an Hasan anna ukhta ma'qal bin Yasar, wato cewa ɗar uwar ma'qal bin Yasar wato tsallaqaha zawjaha, mijinta ya sake ta, kun gane ko. Da mijinta ya sake ta me zai faru, kun gane ko, fatarakaha sai ya barta, kun gane ko, hatta in qadat iddatuha, har sai da iddata ta kare bai dawo da ita ba, kun gane ko. Fa khatabaha sai ya dawo kuma ya nemi auranta, fa aba ma'qil, kun gane ko, sai ma'qil afwan, fa aba ma'qil, sai ma'qil ya iya ya bashi auren nan, fa nazalat sai wannan aya ta sauka, fala ta'abiluhunna an yankihna azwajahum, kada ku hana su su auri matayensu, kun gane ko, ku bar su a sake sabon dauran, shi ya fa alkhairi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah shine ya sani ku ba ku sani ba, Allah shine yake da masaniya akan halayyar bayansa da maslahar da take tsakanin bayansa, ku ba ku da cikakken sani, ba ku da wannan sani. Daman Allah ya ce wa ma utitum min al-ilmi illa qalil, ba ba ku wani daga cikin ilimi sai dan kada, kun gane ko. To kenan ku bar su su koma. A wata ruwayar har ake nuna da ma'qal ya ji wannan aya da har ta kai zuwa wallahi wa antum la ta'lamun, falamma sami'aha ma'qil, da ma'qil ya ji wannan aya, ya ji wannan aya sai hankalin shi ya tashi, qala, sai ya ce sam'un, naji li rabbi, ga ubangijina kenan, sam'un li rabbi wa ta'atu, nayi ji na biyayya ga ubangijina, na karba abin da Allah ya, thumma da'ahu, sannan sai ya kira wancan mijina yar uwarsa, kun gane ko, fa qala, yace masa uzawwijuka, uzawwijuka, zan aura maka, wa ukrimuka sannan kuma in karrama ka kun gane ko kaga bayan Allah na kai kaji mu'minai na gaske sune wa'anda idan Allah ya kiraye su sai su amsa kira ko ba haka ba idan Allah ya yi musu fada sai su ji fadan da Allah yake musu kun gane ko idan Allah ya musu wa'azi sai su ji wa'azin da Allah yake musu ba sa ja da Allah sami'ina wa adana kaga bayan haka kuma sai ya kara tukuici yace zan aura maka kuma in karrama ka wannan shine sababin nuzul da malamai suka kawo kuma ya inganta dangane da ita wannan aya kenan aya tana bayani ne akan wanda wato ya auri mace ya sake ta kuma bai dawo da ita ba har sai da iddarta ta kare sai je neman aurenta sai waliyinta wanda yake ya jibinci lamarinta kaga anan ɗan uwarsa ce kenan wa zai iya zama wali na mace hakanan kani zai iya zama wali na yassa hakanan da ma zai iya zama wali na mamashi suka ce walicin ma da ya funa uba idan ga uba aka samu sabani uba yace ba zai aura ba zai maida wato uban yara yazo yace uba ya dawo masa da matarsa yace ba zai bashi ba kun gane ko akai ce a ta sai dan ya akwai da ya kai balaga ya kai hankalin da zai iya bada uwarsa sai ce a babani na bada ta to ta bai walicin shi yafi karfin na kakansa na uban ya haife ta kun gane ko sai a karbi walicin dan a kyala na uba domin akwai lokacin da rikici yake tashi sai ana wannan yana da amfani sai a duba walitakarwa tafi karfi sai a karbi na wancan kun gane ko kuma dan maslaha ke wannan kenan a wannan aya to shine dalilin saukarta kun ga duka muna ta karanto ayoyi da suke da alaka da zamantakewa to bai halatta ba mutun yana rike da wata wato ya take ko kanwa gare shi ko ya gare shi ko menene gare shi yake mata wakilci kada dan an rabu da ita har dan iddarta ta kare kuma wancan miji ya dawo yana son ta da aure bisa ga yarda ga zama na amana kuma ita ma tana so ta koma yace a ita ba za ta koma ba a ya bari ta koma Allah ya hana fala ta'diluhunna an yankina azwaja hunna idza taradu bainahum sai dai in ka gano ita batta da wayo amma ga gano shi wancan din ba mutumin kware bane to anan sai kai mata gada kai mata nasiha ka ce wannan bana tunanin mai adalci ne bai da adalci ina tsoron ya koma da ke kuma ya cutar da ke to wannan shi yasa Allah ya kawo sharadin idza taradu bainahum bil ma'ruf kenan dole ne sai an yi takatsantsan an yi bincike idan da gaske yake babu cutarwa to sai ka a hana shi sai a bar shi ya aure ta a daura musu sabon aure sai Allah subhanahu wataala ce
wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn
Allah subhanahu wa ta'ala ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn wal walidatu yurdi'na mataye wa'anda suka haihu to yurdi'na auladahunna za su shayar da ayayansu waɗanda suka haifa haulaini kamilaini tsawon shekaru biyu cikakku. Wannan umarni an yi sabani, wasu suna ganin waji na wajabci ne ko na wato mustahabbanci ne zai zo a kama shari'a zamu kawo. Ina anan Allah yana kiran mata waɗanda suka haihu yurdi'na auladahunna, za su shayar da wato ƴaƴayansu haulaini kamilaini wato shekara biyu cikakku. Amma gaba liman arada an yutimma rida'a, to a wannan gabar ce wasu suka ce a ba wajibi bane ba, kenan liman arada an yutimma rida'a, ga wanda yake son ya cika shayarwa, ya cika shekarun shayarwa kenan, kun gane ko, ya cika wa'adi, ya cika lokacin shayarwa. Kenan bai halatta ba yaro ya zama gandane ne, yana bugun tuwo yana ci ya koshi kuma ya kai shekara biyu kuma a kiyaye shi. A duka ba laifi bane, bare bai kai shekara biyu ba, babu laifi, kakkuta kura musu bai kai shekara biyu ba, ana tacci da shi. To daga ya kai shekara biyu ba, Allah a shama mai lafiya, ya isa haka. Liman arada an yutimma rida'a, ga waɗanda suke so su cika wa'adi na shayarwa to sai su kai shi shekara biyu cikin. Duka waɗannan gaɓoɓi saboda bayani ba zan tsaya in ta bayanin su ba, bayani zai biyo baya insha Allah. Allah ya ce la tukallafu wa alal maulud, yawa wa alal maulud lahu, ga wanda aka yi masa haihuwa, waye al maulud lahu shine uba, kenan zaka yi cewa wa alal maulud lahu wajibi ne ga uba, haka zaka fassara shi kenan, ko kuma ka dauka wa alal maulud lahu wajibi ne ga wanda aka yi masa haihuwa. To abin da yasa aka kawo shi maulud ba a ce wa alal walid ba, kun gane ko, ba a ce ga uba ba kai tsaye, sai aka ce wanda aka yi wa haihuwa. Idan ba uba wa zai zo mahallin uba, shine kanin uba ko wan uba ko ko babban wan yaron da aka haifa, kun gane ko, wa alal maulud lahu kina, kaga dukkan su dai wanda aka yi ma haihuwa ne. To sai ka ce wajibi ne akan uba ko kuma wanda zai zo a matsayin uba, kun gane ko, zai wakilci uba, rizquhunna wato ciyar da wannan yaro wanda aka haifa, kun gane ko, ko kuma ciyar da ita uwar yaro da take shayarwa wannan yaro, domin shi yaron an ba shi tuwo da hatsi da shinkawa ba su mai amfani ba. Waye hatsi da shinkawa ba su mai amfani? Uwar za ta ci sai a samu nonon da za a ba wa yaron ya sha, kun gane ko. Shi yasa suka ce wannan aya ta zo amin da wacce ake zaune da ita ba a sake ta ba, da wacce aka saki duka ta shafe su, ko da ka saki mace in dai tana da yaro da ta haifan maka tana shayar da shi, to wajibi ne rizquhunna ciyar da ita matar, kun gane ko, wa kiswatuhunna da kuma fatar da ita gwargwadon wato yadda zaka iya, kun gane ko, ba a dora maka nauyin abin da ba zaka iya ba, kamar yadda zamu zo a gaba mu gani, kun gane ko. To kaga anan Allah ya ce wa alal maulud rizquhunna, kenan wajibi ne akan uba ko wanda zai wakilci uba, rizquhunna wato ciyar da su mataye waɗanda suka haihu, suka haifan masa da ko suka haifan muku da, kun gane ko, wa kiswatuhunna da kuma tufatar da su, duka wajibi ne. Ta yaya? Bil ma'ruf, wato ta hanyar kyautatawa a shari'a, wato ka zo kana da ikon ba da shinkawa kullun ka ringa ba da hatsi, lalle hatsi yana da nasa amfani, amma kada ka ce kawai ya hatsi ko dawa ko abin nan, a ka dinga hadawa da duk abin da za ka iya, shinkafa in ma da maka ne duka hada, ko ba haka in ma da madara ka ba ta, duka dai don me a samu wannan yaro ya samu abinci ya rayu, kun gane ko, shine bil ma'ruf kenan, bi qadri taqa kenan, gurgurdan yadda za ka iya, kun gane ko. La tukallafu nafsun illa wus'aha, ba a dora ma rai abinda ba za ta iya ba, kun gane ko, shine la tukallifu nafsun illa wus'aha, ba a dora ma rai abinda ba za ta iya ba sai abinda za ta iya, kun gane ko, ba za a dora mata abinda ba za ta iya ba. Dama Allah ya ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, ko rabbana wa la tahmil alaina isran, ربنا لا تحمل لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, كو ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقه لن وتشا ايه دتيكي يوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا يا الله kada ka dora mana abin da ba za mu iya ba kuma manzo Allah ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya amsa duka wannan addu'o'i da suka zo a cikin ayi gane ko shi yasa la yukallifu Allah nafsan illa wus'a a wani wajen la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha duka dai suna nuna ba a dora marai abin da ba za ta iya ba gane ko nan ma la tukallafu nafsun illa wus'aha ba za a dora ma rai abinda ba za ta iya ba sai abinda take iya dauka shine illa wus'aha ai illa tatiquha kenan sai abinda take iya ai baqaha kenan daqatuha wanda abinda za ta iya dauka kenan la tukallafu nafsun ba a dora ma rai wata rai illa wus'aha sai abinda za ta iya dauka Allah ce la tudar walidatun bi waladiha kada a cutar da wato uwa wacce ta haifi da bi waladiha saboda danta kada a cutar da wato uwa saboda danta ta yaya ake iya a cutar da uwa saboda danta shine ta yadda za a tsora mata abinda ba za ta iya ba kun gane ko misali dan wato ana da an rabu da ita kun gane ko saboda jin haushin da ake mata wato sai a ce za a kwace dan kafin ya isa a karbe shi wanda hazara a musulunci yana bangaren uwa ne kun gane ko mutukar uwar ba fasika bace ba ba a jin tsoron wani abu da zai tagarziyartar da tarbiyyar yaro to ana barin da ne a gurin mahaifiya ko dangin mahaifa domin a ka'ida bincike ya nuna sun fi tausayi bankaran uwa shine sa suka ce alhabanatu min janibil um kun gane ko suka ce rayo ya kamata ya zamto bangaren uwa ko dangin uwa in uwar sai dai in za ta yi aure to anan ana da ikon a karbi yaro kun gane ko to shi yasa to aka ce kada a cutar da uwa saboda danta shine la tudara walidatu bi waladiha kada a cutar da uwa saboda danta wani zubin ana iya cutar da uwa saboda danta a daki yara dan a sa ta ta ji haushi ko ba ka uba ya dauki yaro ko ya zagi yaro in zai zagi ma ya ce dan uwarka ba zai ce dan uban shi ko ba haka ba duka wannan ana yi zamantakewa to shine Allah ya ce wala mauludul lahu bi waladi ko wala mauludul lahu bi waladi hakanan kada a cutar da uba saboda dansa shima kada a dinga musguna wa dan dan a bata mai da rai kamar yadda muka kawo shima an za a zai in wanzu zata zagi sai ta bige shi ko ta ce dan uban ka duka mata suna yi ko ba haka ba sai ana ta duka yaro ana zagi uban shi amma kai ake so a tabo ba ana so a yi kwana to duka Allah ya hana wannan ko kuma a tsora wa uba abinda ba zai iya ba saboda ana ganin ai an haifan masa ka ba da yawa a ganin nan muna gani ba sai ka ta ga an kai uba ƙara da sai a yanka masa wasu kudade da bai kai samun sa ba a ce sai shi zai dinga kawo tarika dan dan ma ya isa a kwace shi a gurinta amma sai a da yake tsarin da ake bi akwai gyara a cikin sa sai ka ga an ce a'a a ban mata annisa sai ta sa ta ci ai yana samun kuɗi to ina ruwan ki da samun kuɗin sa ke dai a baki abinda zai ishi yaro ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ya ce la tudu wala mauludul lahu bi waladi kada a cutar da uba saboda ɗansa a dora masa abinda ba zai iya ba Allah ya ce li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati ko ba haka ba kowa ya ciyar da abinda zai iya ko ba haka ba wa man qadira alayhi falyunfiqu mimma ataahu Allah wanda Allah ya kuntata bai bashi da yawa ba ya ciyar da abinda zai iya ko ba haka ba yanzu muka karanta la tukallafu nafsun illa wus'aha to wannan shine abin da ya kamata zamantakewa komai fa an koyar da mu wallahi idan ana bin qur'ani da Allah za a samu cutar juna ku duba ayoyin yadda muke karanto su komai daki daki abu kowa a bashi haƙƙin sa to Allah subhanahu wataala ya ce kada a cutar da uwa saboda danta kuma kada a cutar da uba saboda dansa duka kowa ya bada haƙƙin da ke gare shi kada wa alal warisi mithlu zalik kai a takace ma magana wa alal warisi mithlu zalik kun ga ko haka nan ma wanda yake magaji ga yaro shi ma kwatankwacin wannan abinda yake akan uba na tufatarwa da ciyarwa idan ba uban to wa alal warith mithl lani wanda zai gaji dan to shi zai dauna yunwa daga cikin masu gadan da akwai wansa ko wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ko uba ɗaya ko ba haka ba ko kuma mai amman sa wan uban sa ko ko kuma kanin uban sa duk suna cikin magadan da ko ba haka ba to shine wa alal warith mithl lani da Allah ya ce farzuquhunna wa kiswatuhunna to duk waɗannan abubuwan da aka ambato ciyarwar da tufatarwar da kada a cutar da uba saboda dan sa duka wa alal warith mithl zalik to shi ma wanda yake zai gaji yaro magajin da to shi ma yana da wannan haƙi kwatankwacin wato wannan haƙi da aka sanya ma uba yana da shi to wanda zai gaji da shi ma yana da wannan shi yasa mai jalale ne ce ai warisul ab magajin uba kun gane ko kaga wan yaro yana cikin magajin uba wa huwa sabi to wasu kuma suka tafa akan zamu zo maganganu wasu suka ce a'a wa alal waris mithl zalik haka nan yana akan wanda za a wanda yake zai gaji uba suka ce da idan yaron nan uban ya mutu kuma an ban mai dukiya to a ciyar daga a ciyar da uwan nan da take shayar da shi da dukiyar yaron tunda yanzu ita bata da gado danta ne yake da gado ko to a bata dukiyar danta a ciyar da ita da shi a tufatar da ita da shi in ma ba ita take shayar da shi ba wacce take shayarwa a dinga biyan ta haƙƙin shayarwa da dukiyar yaron tunda yana mai dukiya ne zamu zo bayani akan wannan wa alal warith mithl zalik kun gane ko wasu suka ce kuma a waliyin yaro wanda zai jibinci lamarin yaro kamar yadda dai muka gabata zamu zo mu bayani filla filla akan wannan Allah ya ce fa in arada idan miji da mata ko mahaifan da iyayen wannan yaro guda biyu fa in arada idan suka ni ko mun tsallake haka ne ko fa in arada fisalan idan suka yi nufin su yaye yaron wannan gabar tana nufin idan ba a kai shekara biyu ba kun gane ko ai can mun karanta idan wato an ba ta damar ta shayar da yaro zuwa shekara biyu ko cikakku ko ba haka ba ga wanda yake son ya cika wato lokacin shayarwa to anan Allah da ya ce fa in arada fisalan idan uwa da uba ko iyayen yaro guda biyu suka so su yaye yaro shine in arada fisalan ko an taradin bisa ga yarda na yarda a matsayina na uba a yaye wannan yaron kin yarda ke ma a matsayinki na uwa a yaye yaro dole sai an samu me wato ya ittifaki sai an samu yarda tsakanin uwa da uba ba wani da sai ya ce a yaye yaro shi a matsayinsa na uba dan ya ga shi yake tsayuwa da ciyarwa da tufatarwa ya ce dole a yaye yaro ko kuma a wajen a ita a matsayinta ita take bada nono ga yaro ta ce a dole sai an yaye yaro ba a yadda ɗaya ya ɗauki ne mataki ba ba a yadda ɗaya ya zartar da hukunci ba dole sai su biyu fa in arada fisalan idan su biyu suka yi nufin suka yarda su yaye yaro bisa ga yarda kun gane ko minhuma su biyu wata shawirin da kuma shawara kaga a musulunci akwai shawara daman mu'mini Allah ya ce wa amruhum shura bainahum in kuka duba ayoyi da yawa suna ishara akan shawara shi yasa ana son mu'mini ya shawara to anan uwa da uba suka zauna suna so su yaye dan su bai cika shekara biyu ba to anan dole a tsaya a yi shawara yaron nan mun yaye shi ba zai cutu ba ba zai haifar masa da matsalar rashin lafiya ba duba da bai kai shekara biyu ba eh bai kai ba to muna iya mu yaye shi duka sun yarda sun yi shawara sun yarda Allah subhanahu wataala ya ce to idan suka yi nufin haka kun gane ko fala junaha alaihim babu laifi akan su in suka yi haka kenan ba dole bane sai yaro ya kai shekara biyu za a ci za a yaye shi in dai uwa da uba suka zamto sun yi shawara bisa ga yarda sun tattauna sun yi ittifaki za a yaye yaro to fala junaha alaihim babu laifi akan su a cikin yin haka kun gane ko kada wani ya zo ya ce ku da Allah ta yi haulaini kamilaini a sai ka ce Allah ya ce ai liman arada an yatimma raza ga wanda yake son ya cika lokacin shayarwa ake ne kun gane ko fa Allah ya ce wa in arattum nan kuma bayani kitab ya dawo ga waliyai ga su majibinta lamari kun gane ko kuma mu ce haibab lil abba nan ana magana ne ga uba shine Allah ya ce wa in arrabtum Allah ya ce idan kun yi nufi ku iyaye kenan al aba kenan kun gane ko iyaye maza an tastardu'u auladakum wasu su je su shayar da ayayanku waɗanda ba iyayen yayan ba kun gane ko me zai sa wadda ta ki shayar da danta akwai dalili wani zubin rigima tsakaninta da uban yaro musamman in saki ya abu ko ba haka ba wata za ta ce ba za ta shayar da yaron ba ta yi fushi ko ba haka ba ko ta ce a'a ba za ta shayar ba sai an biya ta a sa mata kuɗi da za ta shayar duk da za mu zo kan mas'alar shin wajibi ne mace ta shayar da yaro ko ba wajibi ba mas'ala ce ikhtilafiya za mu zo kanta kun gane ko to idan wato Allah ya ce wa in arrabtum an tastardu'u idan kun yi nufi ku mazaje ku iyayen yara kenan ku maza iyayen yaro an tastardu'u auladakum wata ta shayar da ƴaƴanku wanda ba uwar ƴaƴan ba kun gane ko saboda wannan dalilai da na kawo kada shi yasa a can cikin suratul talaq Allah ya ce menene wa in ta'asartum idan kuka samu cikas aka samu matsala fasaturdi'u lahu ukhra sai wata ta shayar da dan kun gane ko ba a samu daidaito ba tsakanin uwa da uba saboda ya sake ta ta yi fushi to sai ku je babu laifi daman al'ada tun ma a musulunci ya tabbatar da ana iya kai yaro a shayar da shi mafificin halitta ma sallallahu alaihi wasallama da mahaifiyarsa ta bar duniya an kai shi zuwa ga Halimatu Sa'diya ta shayar da shi ko ba haka ba kuma Allah ya sa mata albarka a cikin duk abin da take da shi to wannan ba laifi bane to Allah subhanahu wataala yana magana da su iyayen wato maza na yaro kenan idan sun yi nufin haka sai Allah ya ce su ma to fala junaha alaikum babu laifi akan ku kenan ba laifi bane mutum ya ce ba mace ta samu matsala mace ta ce ba ta shayar da dan ba amma da kike yayi dan in ya girma a ce uwarka ta ki shayar da kai fa saboda sun samu matsala domin shi wannan nonon yana sa da ya ji tausayin uwarsa kamar yadda tajriba ta nuna haka kamar yadda zamu zo mu karanta malamai na musulunci sun yi bayani amma a yau sai kaga mata asfin shadid ba sa son su shayar da ƴaƴansu wai kada nono ya zube ko menene ko me za a yi ko a cikin inji za a sa a ririta sai ya zube ka'ida ce ta ubangiji kullu man alaiha fa duk wani abu wanda yake a ban kasa sai ya kare sai ya lakai akwai lokacin sa nan ku bi umarnin Allah kada ku bi tarbiya ta turawa kuna kin tausayin ƴaƴanku shi yasa yaran ba sa tausaya ƴaƴan mu waye saboda bi samu an tausaya masa sai ai ta kada mai madara tana ta sashi zawo yana yaro yana ta ragaicewa saboda ya rasa nonon uwa Allah ya sa mu dace to Allah subhanahu wataala ya ce idza sallamtum kenan da sharadin idza sallamtum idan kun bada mai ma aitaitum abinda aka sanya muku na kudi kun gane ko abinda aka ya kamata ku biya na kudin da za a shayar muku da ƴaƴan naku kun gane ko idan har kun biya wa'annan abinda aka sanya muku na za ku bayar idan an shayar muku da ƴaƴanku to Allah subhanahu wataala ce idza sallamtu idan kun bada wannan ma ataitum abinda ya kamata ku biya kenan bil ma'ruf ta hanyar kyautatawa kun gane ko to babu laifi kenan ku biya abinda za ku biya a dinga shayar muku da ƴaƴa ba ku yi laifi ba dan kun biya an shayar muku da ƴaƴanku Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu ku sani annallaha bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikata a fili ko a boye Allah yana gani basir bima ta'malun mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala ya sanya ma'aikata abin da yake alkhairi a boye ko a fili wa'annan ayoyi suna da bayani cike suna da hukunce cike wanda ya kamata mu karanto su mu fa'idantu da su dangane da abin da ya shafi mas'ala ta shayarwa da me ya kamata shin me wane ne yake wajibi da ya dauki wato ragama ta shayarwa shin uwa wajibi ne ta shayar da danta duk zamu zo mu ji in Allah ya kai mu menene malamai suka fagana dangane da wace irin shayarwa ce take haramta wato take zama haramun ga yaro zuwa wane lokaci ne da yaro ya zama wajibi a cire shi nono duka za mu zo mu ji wannan hukuncin hukuncin abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah muna roƙonka wannan wata da muka shiga sabo ko mu ce sabuwar shekara da muka shigo Allah ya sa wato mun shigo ta a sa'a ya ba mu ikon bautata masa yadda yake so ya yadda ya sanya duka kurakuran da muka gabatar a waccan shekara da ta gabata ya Allah ka gafarta wannan kuma ka bamu ikon yin abin da yake da'a ne biyayya ne gare ka wanda suke wato suke da bukatu na alkhairi ya Allah subhanahu wataala ya biya musu ya biya mana gabaki ɗayan mu duka muna da bukatu na alkhairi wanda suke da damuwoyi da suke damun su gabaki ɗayan mu Allah subhanahu wataala ya yaye mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته